London and Birmingham, Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binci Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ta daren Talata 19 ga watan Janairu. Har yanzu dai ana ci gaba da shirye-shiryen mika mulki ga sabuwar gwamnati a Amurka gobe Laraba 20 ga watan Janairu. Shugaba Donald Trump zai bar Washington da safiyar gab da bikin rantsar da zababban shugaban kasa Joe Biden don fara rayuwarsa ta bayan shugaban kasa a Florida. Trump zai zama shugaban kasa na hudu a tarihin Amurka da ya kauracewa bikin rantsar da magajin nasa. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai halarci bikin rantsar da Biden, matakin da Biden ya maraba da shi. Amma kafin Allah ya kai mu gobe a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gobara ta lakume kayayyaki da miliyoyin lerori a babbar kasuwar jihar Sokoto a Najeriya. Shedin gari da ido sun ce gobarar ta soma ne daga na'urar rarraba wutar lantarki ta transformer da ke bayan shagunan kasuwar. Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, jam'iyyar MPN kishin kasa ta ɗan adawa a ƙarƙashin shugabancin ɗan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba 2020 Alhaji Ibrahim Yakuba ta ba da sanarwar shigar da ƙara a kotun tsarin mulkin ƙasar saboda zargin jam'iyyar PNGL da satar kuɗi. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jajibiyar rantsar da su zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za su karrama rayuka 400 na Amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19 tare da wani biki yau Talata a Washington. Matar sabon shugaban kasa ɗin wato Jill Biden da mijin mataimakiyar shugaban kasar wato Doug Emhoff su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin Lincoln Memorial da ke gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda Biden da Harris za su ɗauki rantsuwar kama aiki a gobe Laraba. Sauran muhimman wuraren a sassan Amurka daban-daban, ciki har da gagarumin ginin nan na Empire State Building da ke New York da kuma ginin Space Needle a birnin Seattle, duk za a haskaka su a lokaci guda. 'Yan kwamitin bikin rantsar da Biden sun ce ɗaruruwan garuruwa, kabilu da al'ummomi su ma za su gudanar da irin waɗannan shagulgulan na haɗin kan ƙasa. Biden da Harris sun ɗauki alwashin tabbatar da ganin bayan cutar COVID-19 shine babban abin da za su fi mai da hankali a zaman matakin farko da za su soma ɗauka, wanda kuma ya haɗa da burin yin allurar rigakafin miliyan 100 a kwanaki 100 na farko tare da ba da taimako ga waɗanda suke fama da matsin tattalin arziki na annoba. Yanzu yayin sama da mutane miliyan 12 sun karɓi allurar ta farko a cikin allurar rigakafin biyu a cikin ƙasar, wacce a duk duniya ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da suka kamu ko suka mutu daga cutar ta coronavirus. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Cedar Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin Los Angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar California a tsakanin watannin Nuwamba da Disamba shekarar da ta wuce. An samu sabon nau'in cutar a cikin kashi 36 na sabon nau'in a birnin Los Angeles da kuma kashi 24 cikin 100 na samfuran daga sauran yankunan birnin. Masu binciken sun ce yaduwar ta kasance mai ban mamaki tun lokacin da aka fara gano nau'in cutar na farko a watan Yuli, sannan kuma ba a sake gano wani ba a kudancin jihar California sai a watan Oktoba. Sun ce karuwar waɗanda ke kamuwa da COVID-19 a kudancin jihar California a cikin watanni biyu da suka gabata ya yi daidai da sabon nau'in, wanda masu binciken suka kira CAL-20C. Jiya Litinin da daddaraw ta girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina, a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka. Girgizar wacce aka ji ta har Santiago, babban birnin ƙasar Chile, kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna, ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar San Juan, dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin Twitter. An kuma ba da rahotannin kacewar wutar lantarki, amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take. A yau Talata, gwamnan San Juan Sergio Unac ya buƙaci mutane da su kwantar da hankalinsu yayin da suke tantance tasirin da girgizar ƙasar ta yi, wanda ya biyo bayan jerin wata girgizar da ba su da ƙarfi. Tsarin gargaɗin na tsunami na Amurka ya ce girgizar ƙasar da ta fara tsakiyar yammacin Argentina ba ta haifar da barazanar tsunami ba, kuma ba a buga wani gargaɗi ba. Rahotannin farko sun nuna girgizar ƙasar wacce ta afku a ƙarƙashin ƙasa mai nisan kilomita 10 a ƙasan cibiyar da ke kusa da Pochito na Argentina. A yau Talata, yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun yi sama a jajiberin bikin rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nikita Tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100, S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100, Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen gini, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.8 cikin 100, yayin da Sensex ta Mumbai ita ma ta cira da kashi 1.2 cikin 100.
Gaida Muhammad Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gobara ta laƙuma kayayyaki na miliyoyin naira a babbar kasuwar jihar Sokoto a Najeriya. Shaidun gani da ido sun ce gobarar ta soma daga wurin masu bayar da kayan roba da misalin karfe 6 na safiyar yau Talata, amma ta bazu zuwa wasu sassa na kasuwar. Wakilin muryar Amurka daga Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gobarar da ta soma daga wurin masu sayar da kayan roba da misalin karfe 6 na safiyar Talata, kuma ta bazu zuwa wasu sassa da ke cikin kasuwar. Shaidun gani da ido sun ce gobarar ta tashi ne sanadiyar bugawar wata na'urar rarraba wutar lantarki, wato transformer, wanda ke bayan shagunan da ke cikin kasuwar. Mutane da dama sun tafka asara.
Sunana Alhaji Nura Plastic. Abinda zan ce babu abinda zan ce sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu Allah ya kawo mana shi, kuma muna roƙon Allah ya mai da mu da abinda ya zama alheri.
Sunana Al-Mustafa Umar Sokoto. So wallahi abinda zamu ce sai dai taimakon Allah Ubangiji, Allah mai sa da alkhairi.
Abinda zan ce akan wannan gobara, asara ce Allah ya riga ya kawo mana. An yi asara sosai. Cikin kayan mu kashi 30 ba mu kwashi ragin kashi ba.
Jami'an kashe gobara sun yi aiki tukuru domin daƙile yaduwar gobarar, amma dai a daidai lokacin hada wannan rahoto da misalin ƙarfe 4 na yamma, wutar tana ci balbalbal. Gwamna Aminu Azidu Tambol ya je wurin da ake gobarar domin ya ga yadda lamarin yake.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A matsayinmu na musulmi, mun bar mu mai da komai ga Allah, kuma gwamnati na ta iyakacin kokarinta na ganin cewa an kai ƙarshen wannan, an shawo ƙarshen wannan. Kan haka gwamnati ta kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna. Wannan shine kwamitin da zai zo ya duba na farko dai a tabbatar da cewa an kai ƙarshen wannan, in Allah ya yarda. Na biyu, a fito da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda suka yi, a tantance waɗanda suka yi hasara, kuma a fito da hanyoyin da za a taimaka musu, wanda gwamnati insha Allah za ta jagoranta mu ga cewa an taimaka ma waɗanda suka yi hasara a cikin wannan al'amari, wanda gaskiya ba mu ji daɗin shi ba, amma abinda Allah ya kawo ba abinda zaka iya sai dai kamar da al'amarin gare shi.
Wannan dai ba ita ce karo na farko ba da babbar kasuwar Sokoto ta samu gobara, domin a shekara ta 2006 an samu tashin gobara wadda ta laƙume dukkanin kasuwar. Bayan da aka gyara ta a shekara ta 2010 ma an samu tashin gobara, sai dai ba ta yi barna ba kamar ta farkon. Ko a mako biyu da suka gabata an samu tashin gobara a kasuwar ƙaramar hukumar mulkin kwari a jihar Sokoto, wadda ta halaka dabbobi masu tarin yawa da kuma ababen hawa al'umma. Masu ruwa da tsaki ga harkar kashe gobara dai sun daɗe suna neman hukumomi su bayar da kulawa ga aikinsu ta hanyar magance ƙalubalen da suke fuskanta ga aiki, kamar yadda jami'an kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara na hukumar kashe gobara Bello Zaga ya bayyana.
Gwamnatocin Sokoto, Kebbi, Zamfara a su taimaka ma magatayin kashe gobara. Za ka isko gaskiya za a koyi wasu abubuwan da ya kamata a ce suna da kuma mamun babu. Har yanzu muna ɗan samun matsaloli kamar wajen ɗiban ruwa da kuma mutane cikin gari idan sun ji sarin ɗin ba su jayewa.
Bayar da kulawa ga inganta ayyukan hukumomin kashe gobara zai iya taimaka musu wajen tunkara matsalar gobara cikin hanzari, abinda kan iya taimakawa wajen hana yaduwarta balle a yi hasara mai yawa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, a gaida Muhammad Nasir. To a jamhuriyar Niger, jam'iyyar MPN kishin kasa ta yan adawa karkashin shugabancin dan takarar zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba 2020 Alhaji Ibrahim Yakuba ta bada sanarwar shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa saboda zargin jam'iyyar PNDS da satar burgu a zabukan da suka gabata amma jam'iyyar mai mulki ta ce wannan zargin ba shi da tushe. Daga mai ga wakilin murya Amurka Sulaimomi da Barma dauke da karin bayani.
Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba ke bayyana matsayinta a dangane da yadda take kallon sakamakon zabubukan da suka gudana a watan Disamban da ya gabata. Duk da yake tana zargin an tafka magudi a wannan fafatawa, jam'iyyar ta MPN kishin kasa ta nuna gamsuwa da abinda shugabanta ya kira ci gaba a bisa la'akari da yawan kur'un da ta samu a zaben shugaban kasa da yawan kujerun wakilcin da ta samu a majalisun kananan hukumomi da na majalisar dokokin kasa.
A yau da shekara hudu da aka yi kananan hukumomi ba mu da ko guda, amma yanzu sun kai kusan 179 wanda aka zaba da sunan MPN kishin kasa. Ci gaban da muka samu a zaben ƴan majalisa, mutane sun karu wajen 34,000 suka karu ga wanda suka mana zabe. A zaben shugaban kasa, mutane wanda suka karu gare mu a cikin wanda suka yi zabe sune yanda sai ni ta gai 257. Ya zama muna karin na mutum 55,000 wanda suka zo suka karu ga yanda muka samu a shekaru da suka huce zaben mu na farko.
Jam'iyyar ta MPN ta ce ta shigar da kara a gaban kotun tsarin mulki da nufin kalubalantar jam'iyyar mai mulki saboda zarginta da hannu a haramtattun abubuwan da ta ce sun wakana a yayin waɗannan zaɓuɓɓuka.
Muna fatan a ce ku consular ta mai da wanga zaɓe namu cikin darajar shi. Wasu garuruwa inda aka ce mutum kashi 100 zuwa bisa 100 sun je zaɓe, mun san mu duka ba gaskiya bane. Kowa ya san an saye takardu ne ko izinin wasu jam'iyoyi da ke cikin karkara wannan, aka ba wasu mutane 'yan gungaye kaɗan suka je ƙarƙashin icce suka rubuta abin da suka ga dama. Inda ake zuwa a ba wani ƙuri'a 100,000 kai kuma a rubuta maka guda ko biyu, wani bi ma ba a rubuta maka ko guda, ana mancewa da cewa to bar mu yi hankali ai suna da delege ko da dai ba su da kowa, wataƙila delegen su ya musu wasu.
Sai dai jam'iyyar ta PNDS a ta bakin wani jigonta Adamu Manzo na kallon wannan korafi tamkar abin da 'yan magana ke kira tabarmar kunya.
Ka san shi zaɓe kaman kokowa ce, shi rago in aka kada shi kullum sai ya ce an zalunce shi, sai ya ce an mushi harya, ko kuma ya ce an mushi doge. Kenan wannan kuwa ce ta wanda ya sha kayi suke nan suna yi. Mun tabbata da wannan ƙara da suka kai ba wani tasiri da za ta yi, babu wani sabon sauyi da za ta kawo a cikin sakamakon zaɓe da aka bada insha Allah.
A nan gaba kaɗan ne cikin watannin na Janairu kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga watan Disamba, yayin da a ranar 29 ga watan na Janairu ake soma yakin zaɓe a zagaye na biyu na fafatawar da za ta haɗa Bazum Muhammad na jam'iyyar mai mulki da Muhammad Usman na kawancan kafin Venta'en na 'yan adawa a ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaya da Sule Mumuni Barma. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan yadda aka horar da wasu makafi 150 a jihohin Kaduna, Katsina, Kogi, Niger da kuma birnin tarayya na Abuja.
Kimanin makafi 150 ne suka samu wani horo na musamman akan yadda ake rubutun zamani da kuma karatun Alkur'ani a wani mataki na yadda za su samu sauƙin tafiyar da rayuwarsu cikin sauƙi. Waɗannan makafi dai da suka fito daga jihohin Kaduna, Katsina, Kogi, Niger da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, gidauniyar At-Ta'awun da ke Mina da kuma wata gidauniyar mai suna Adebawo Hamza da ke jihar Oyo su ne suka ɗauki nauyin basu wannan horo. Manufar bada wannan horo dai shine taimakawa waɗannan bayan Allah wajen kauce ma shiga yawon barace-barace da kuma ilmantar da su akan abinda ya shafi lahirarsu. Dr. Bashir Yankuzo daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya da ke Mina shine shugaban gidauniyar ta At-Ta'awun mai cibiya a Mina ga abin da yake cewa akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Saboda haka kowa kokarin malo ba sai ba lafa malo ga wasu haka ana ce kowa ne ne masu mutu da jayayya da gargara wadda ta ka da juna
kowa ya yi wannan abin da ya fara ta kuma gona a cikin shugaba ko ta ba mu labari yanda aka haka ta zo wannan labari wace ce ne zuciya ta masa wannan da kun sai ya kai ta ga ganin cewa ta buƙata ta yi wannan zaman da ta yi har zuwa sauka ta ta kai ta ga yanda su sauka ta ta su ne su ta ce dubu sai ba amma su da makaranta a ranar da kan san da makaranta mun na da ya sai abun da ake kan kowa bayan kaje sai ne kaza ana karanta da su da ta da ya shi kaje kan shi da karatu ba ku ai kokarin ta ne da so su hadan da ta fara samu wani ina ganin shi kan ji da jita da mutum da su da tare da su mun ji ta abubuwa a sabu da mutum da kuka yanda mun su kullum na baya.
Shugaban kungiyar makafi a Najeriya, Lahiru Gambo Rafin Daɗi Katsina, ya ce babu shakka sun yi maraba da samun wannan horo, amma kuma ya nuna buƙatar ganin hukumomi a Najeriya sun maida hankali wajen samar da kayan biyan buƙatun yau da kullum ga masu buƙata ta musamman.
Alhamdulillah da yake dai abun kowa da yanda yake fahimta shi in za a yadda mu faɗi tun fahimta ni tunani na fi mutane masu irin wannan laluran ba su ne suke kashe zuciyarsu ba a'a al'umman da suka samu kansu cikin su ne ke kashe musu zuciya saboda kamar yanda ka san kowa in aka haife shi zai zo duniya za a haife shi zuciyar shi na da rai tunda gashi sun an ce mutuwa kaga kenan da tana da rai mutuwa ta so yanda ake haihuwar zuciyar kowa da rai haka su ma ake haihuwar su waɗanda suke da wannan laluran ko kuma sanda za su samu laluran zuciyar su tana da rai amma yanayin halayya da mutane suke nunawa ga mutanen wasu ma abun ban takaici tun daga iyaye za a ga da mutum ya samu wannan laluran iyayen za su watsar da shi ba za su kula da shi ba yana gida ila idan an ma 'yan uwan shi ɗinki na kayan da ya kai naira 1000 sai a ce to shi a ce mai na 200 ma to daga taimako ma gani suke ma ba dole bane duk da yana ɗansu haka kuma al'umman da ake ciki kullum za ka ji cewa ga wani mai kuɗi zai yi hiddo da zai rika ba da scholarship ma'ana tallafin karatu amma ba zai yi tunanin cewa ba akwai masu lalurar gani ba cikin mu ya kamata su ma in ware masu kasan su cikin wannan gudunmuwai zaka zo ka gina makaranta ko ta kuɗi ko gwamnati ta gina makaranta ba tunanin a yi tanadin yaya in wanda bai gani ya zo to ta yaya za a yi a koya mishi ba wannan tanadin za a zo a gina asibitoci komai na rayuwar dan adam da za a zo a yi za a ga cewa tunani bai ba da cewa to ya kamata a yi tanadi ga irin wa'annan mutane so daga inda ku aka samu irin wannan halin to dole su kuma mutanen za su ga cewa to tunda mutanen nan ba za su yi da mu ba so dan mi ba za mu yi ta science ba mu ma mu kama wata hanya so shi yasa ake samun duk irin wa'annan matsalolin saboda haka muna kira ga mutanen da suke da wannan lalura waɗanda ma ake gan cewa kila zuciyar ta su ta mutu da su canza shawara su rungumi musamman hanyar ilimi saboda wannan zamani ne na ilimi idan da iliminka so babu abin da zai gagare ka muna da masu laluran nan waɗanda ba su yi wasa da ilimi ba yau wasu professoshi ne wasu manyan 'yan kasuwa ne wasu jami'an gwamnati ne a matakai daban-daban to kai ma da ke da ke saurare na da kuna da wannan lalurar in za ku canza tunaninku ku dage ku nemi ilimi so kuma duk irin wannan matsayin za ku kai shi saboda wannan lokacin yanzu da muke ciki fa ilimi duk wanda ka ji da ilimi yake ku alhamdulillah harkan taimaka wa mutane masu bukata ta musamman nauyi ne wanda ya shahi ni da kai da ke ku da kowa saboda kamar yadda na sha faɗa din haka tambaye ni yin bayani irin wannan wallahi yima mutane masu bukata tanadi wallahi yima kai tanadi ne saboda aini dai ba mai tabbas ko cewa har ya mutu zai mutu yana gani saboda ba dai kuɗi ka biya Allah ba bare ya dauki abu ne ka ce kuɗin ka ba su kare ba shi saboda haka yin wannan tanadin shi zai sa ko da kaddara za ta sa mutum ya shiga ya samu kansa cikin ɗaya daga cikin masu wannan lalure ko wani ɗanai ko ɗiyar shi ko ɗan uwan shi ko matar shi ko wani wanda yake kauna so ba zai wahala ba
su ma dai wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan horo ga abin da suke cewa
sunana Ismail Biyaminu daga jihar Kaduna wannan gaskiya dama ce mai matukar amfani tunda zan ce wannan shine dama na farko da aka fara ba mu a arewacin Najeriya wanda ya ba mu dama mu zo mu koyi karatu na Qur'ani wanda ake koyo ta hanyar shafawa na rubutun marasa gani wato Braille wannan muna matukar farin ciki da wannan dama da aka ba mu dan koyon karatun Al-Qur'ani ta hanyar karatun masu lalurar ido.
Sunana Usman Ahmad. Assalamu alaikum. Gaskiya ina matukar farin ciki a wannan rana da halartar da samun damar halartar wannan taro da ita wannan cibiya ta Ta'awun ta shirya mana horo akan yadda zamu karanta Qur'ani mai girma ta tsari na karatun Braille wanda zamu rika tabawa kamar yadda mai gani zai kalla mu shafa mu rika karantawa. Gaskiya ina matukar farin ciki saboda dama kusan wannan shine babban kalubalen da muke fama da shi mu marasa gani musamman a nan arewacin Najeriya. Magana ta karatun Qur'ani sai dai mu tahadda hadda kuma zaka ga tana cike da kurakurai tunda ba gani kake ba ba hukunce hukuncen kake dubawa ba.
Sunana Suleiman Muhammad daga nan cikin garin Menaboso can caga Boso local government. Alhamdulillah kasiran wannan dama abin da mu ce ba mu gode ma Allah ba wayannan bayan Allah da suka taimaka suke wannan abu sai dai mu ci Allah ya saka musu dare dan mun ji.
Gwamnatin jihar Niger dai ta mika godiya ta musamman tare da yabawa waɗannan gidauniyoyi akan wannan jin kaida suka nuna wa makafin. Inji mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harakar masu bukata ta musamman Malam Abrahaman Awal wanda shi ma makahon ne.
Ba za su iya sadar da sakon da muke yi na godiya akan abin da suka yi din nan ba, saboda kuwa wanda ya baka ilimin Qur'ani, wanda ya taimake ka samu ilimin Qur'ani, ya taimake ka samu lahira. Wannan taimakekeniyar da muke yi a duniya a majuna na samun duniya har ma muke majuna hasada ta kunga wancan bai shafi wannan ba. Allah ya saka masa da alkhairi. Gaskiya neman dogaro da kai shine zai raya ilimi, saboda idan mutum bai nema dogaro da kai ba ko kana da ilimi ga gaskiya ma sai ka take ta. Kaga mutane su nema dogaro da kai kuma Allah bai hana mana ba don mun makance, sai dai mutane su nema don Alkur'ani an ce was'alu ala zikra in kuntum la ta'lamun.
Hausawa dai sun ce na kasa ba kasawa ba. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla an gashe ka Mustapha Nasir Batsari.
Wasanni a takaice.
Don mu soma labarin wasannin mu na ranar yau a jangoyen Niger da ke halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na ƴan wasa da ke buga a cikin gida kuma a nahiyar Afirka da ake ce masha Allah championat d'Afrique des Nations da ke wakana a wannan shekarar kasar Cameroon. Jangoyen Niger dai a karanta na farko ta gitta ne da ita da kasar Libya inda kungiyoyin biyu suka tashi banza da banza a wannan rukuni. RDC Congo ta lalabe Congo Brazzaville da CHE da nema. A rukuni na jamhuriyar Niger RDC Congo ce ke kan gaba da maki uku bayan nasarar da ta samu akan takwarata ta Congo Brazzaville. Niger da kasar Libya suna matsayi na biyu yayin da Congo Brazzaville din ke kutal. Yanzu haka dai ana ci gaba da waɗannan wasannin a kasar ta Cameroon. Duka dai a bayanin na kwallon kafa kusan cewa dan wasannin an kasa Argentina tauraruwar kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain na cewa da Lionel Messi wanda aka fidda
tashi daga wasa a lokacin da ake karawa a Super Cup ta kasar Spain kwanaki biyu da suka gabata yayin da kungiyar sa ke karon battle da Athletic Bilbao wanda ta yi nasara ci 3-2 gaban Barca din a wasan da suka yi to hukumar kwallon kafa ta kasar Spain ta dakatar da Lionel Messi a tsawon wasanni guda biyu a nan gaba abinda ke kasancewa shine karo na farko da aka bashi jan kwali cewa da Lionel Messi a wani wasan kwallon kafa na duniya shi da Lionel Messi ya buga wasanni 753 na kwallon kafa kuma daga cikin su ba taba bashi jan kwali ba an dai bashi jan kwalin ne bayan ya kwade Basquiat Azier Villa Libre da Mari a minti na 120 na karawar kungiyoyin guda biyu a Super Cup na kasar Spain kafin da yasa alkali ya barka masa jan kwalin shi ko tsohon kocin Arsenal Arsene Wenger ya nuna farin cikin sa bayan da ya samu labarin cewa Mesut Ozil dan kasar Jamus dake buga ma club din Arsenal na kasar Ingila da shekaru 32 da haihuwa ya samu ficewa daga birnin London inda yake buga ma club din na Arsenal domin komawa a Istanbul inda ya rataba hannu har zuwa shekara 2023 wannan ko ganin cewa ya share watanni da dama bai samu damar buga kwallon kafa ba sanadiyar mai dashi gefe da Mikel Arteta mai horar da kungiyar kwallon kafa na Arsenal yayin Arsene Wenger din ya ce yana tunanin dan wasar zai sake farfadowa da guzari da kuma nuna ma duniya cewa yana iya ya farfado duk da irin matsanancin halin da ya shiga watanni da dama da suka gabata kasar Faransa ta yi nasarar kai ga zagaye na gaba na wasannin kwallon hannu na duniya wasannin handball da ke wakana kasar Egypt ko Misira bayan da ta yi nasara 25-24 gabar kasar Switzerland a ranar Litinin da ta gabata kasar ta Faransa ta yi nasarar wasan ta na farko ne gaban kasar Norway ko kuma Norvège wadda ta shammace ta a wasar share fage na rukunin su da kungiyoyin biyu suka yi kasar Faransa dai tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke tunanin kan labari a wannan wasanni na duniya na kwallon hannu da ke wakana yanzu haka kasar Misira ko Egypt Haruna Mamman bago na birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
Jajibiyar rantsar da su zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da kuma zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za su karrama rayuka 400 na Amurkawa waɗanda suka mutu daga cutar COVID-19 tare da wani biki yau Talata a Washington. Matar sabon shugaban kasa din wato Jill Biden da mijin mataimakiyar shugaban kasar wato Doug Emhoff su ma za su shiga wannan biki inda za su kunna fitilu 400 masu haske a dandalin Lincoln Memorial da ke gaban Majalisar Dokokin Amurka. Inda Biden da Harris za su dauki rantsuwar kama aiki a gobe da Laraba. Masu bincike sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a kudancin jihar California, wanda yanzu nan ne yankin da cutar ta fi tsanani a Amurka. Asibitin Cedars Sinai, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin likitoci a Amurka, ta ce tana duba samfura daga marasa lafiya 192 a asibitin Los Angeles da kuma samfura sama da 4,000 daga ko'ina a cikin kudancin jihar California a tsakanin watannin Nuwamba da Disamba shekarar da ta wuce. A jiya Litinin da daddarau ta girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa lardin San Juan na ƙasar Argentina, a cewar rahotannin farko na hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka. Girgizar wacce aka ji ta har Santiago babban birnin ƙasar Chile kayayyaki sun zube ƙasa a shaguna ta lalata gine-gine da kuma haifar da fashewar babban hanyar San Juan dangane da bidiyon da aka wallafa a shafin Twitter an kuma ba da rahotannin kacewar wutar lantarki amma ba a tabbatar da asarar rayuka ba nan take. A yau Talata yawancin kasuwannin hannayen jarin yankin Asia sun yi sama a jajibirin bikin rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nikita Tokyo ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100 S&P ASX ta Sydney ta rufe inda ta cira da kashi 1.1 cikin 100 Kospi ta Seoul ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100 Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.7 cikin 100
to masu sauraro da aka kawo ƙarshe shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya tsaya na gabatar da shirin sai Julie Leather Gresham ta hada shirin da kuma injiniya mu ne yanzu ni ce taku BTS Tero nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma assalamu